بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يمتن أصبر شاه أوقا وترجب هجراء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شكرا دبود آياد أبيه أول ثلاثين دتار بيجا ثلاثين دتايا قوات ماري شكرا ميلادية تجبو بيجا قوم الشاشة وانا شيني كتب نركة ميلا سبقين شكين جيرين بيان كسوسون كراتين دتافا زاد المعادي في هذه خير العباد. ولفر الإمام المحدث المفسر الفقيه أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي، ولا أتسند السنة ابن القيم الجوزية شيخ الإسلام رحمه الله، ولا لتاتي إلى قومي دروان كدنجني دا تفرش مائكي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دا الأدنسة دا أبي أسا بيديكي وطن سادة جماعة أشكرا يوالي أبي ما لم يسنا جنجنا دا ابن القيم دوبا إزوا دا شوايا رؤيتا أثر لتافه أهلاً تفيا قدر مكة إندي جي أي شهد الله يسألك مشتاق الخير. شيخ الإسلام ابن قيل الزوجية ينا كرم تردمو بابك أنا أذكى وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكي كو يكرم در أيس أورا رمو بوسا زم تاشي إندي جي فصل فيما يقوله من رأى في منامه ما يكره. وأن فصل يجي تتونا منا جمد أبند مسنزي فلا idan yayi mafarki yaga abin da yake kyama a cikin mafarki din, wato kamar yana nuni zuwa ga daya daga cikin nau'o'i uku na mafarki wadanda kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wanda Bukhari da Muslim suka rawaito da sauran malamai cewa akwai mafarki da yake kasancewa bushara ce daga Allah, akwai kuma wanda yake tahzin min ash-shaytan shedan ne yake so ya ba mutum haushi ya tashi cikin bakin ciki. Sannan akwai kuma hadithin nafs, zamu zo mu magana akan su a gaba insha Allah. To kamar wanda za ka ga abin da zai kyamu shi kadan yana iya faruwa a matsayin tahzin din ko a matsayin wato hadithin nafs, to nan kamar yana ishara zuwa ga tahzin wanda shine aka samu nasoshi sun yi batu akan idan mutum ya samu kansa cikin wannan yanayi zai yi addu'o'i na neman tsari da neman Allah ya tsare shi daga abin da yake, yayin da ita kuma bushra min Allah kamar yadda Imam al-Qurtubi ya faɗa a cikin tafsirin sa cewa wannan wata hala ce sharifa wanda Allah subhanahu wataala yake bai wa wasu daga cikin mu'minai. Karanta littafin ainihin al-Furqan na Ibn Taymiyyah zai mu ga mutum insha Allah kuma gangamu akan wasu masalolin da suke da alaka da malam yace sahha anhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yana cewa ar-ru'ya salihah min ash-shaytan. Ar-ru'ya salihah min Allah wal hulm min ash-shaytan. الرؤية الصالحة من الله والحلم من الشيطان. يتي الرؤية مفركي من كو الصالحة نجري من الله لقى الله وانا لفظا الرؤية هكا عشي كرم تاشي بالقصد ما كرم تاشي بالإتمان التاع إذا ما قنينا إلي كنا الرؤية قنينا إلي الرؤية شيني قني أمفركي يتي من الله لقى الله سبحانه وتعالى والحلم ده ضمى كنام الحلم شيني ولن تحذيك من الشيطان لك الشيطان إذا كما كرمت لفظ الحلم هو الحلم ده كثرة شيني الأناء دوريا ده هقولي ده دوريا تو أنا يازوني الحلم واتو ممونا مفركي من الشيطان لك الشيطان فمن رأى رؤيا يكره منها شيئا wanda duk yaga wani mafarki ya zama ya kyamaci wani abu a cikin mafarkin abinda ya gani ya firgita shi ko ya bashi tsoro falyanfus an yasarihi salasa, sai tofa miyau ne toti daga bakin sa ta hagunsa sau uku wal yata'awwad billahi minash shaytan kuma ya nemi Allah ya tsare shi daga shaytan fa innaha la tadur idan yayi haka wannan mafarki ba zai cutar da shi ba wala yukhbir biha ahadan kuma kai ya baiwa wani labarin abinda ya gani wa in ra'a ru'ya hasanatan idan ku ya ga mafarki mai kyau falyastabshir to yayi alfiya albishirantu ma'ana ya sa ran alkhair yayi tafa'uli da cewa alheri ya gani wala yukhbir biha illa man yuhibbu kar ya baiwa kowa labari sai mutumin da yake kauna wancan kada a ba kowa labari anan kuma zai iya baiwa mutumin da yake kauna labari sannan ya zo a wasu riwayoyi kada ya bada labarin sai ga wanda yake kauna ko kuma ga wanda zai masa nasiha ko ga wanda ya san ilimin fassarar mafarki kar ya faɗa ga kowa ko da mutum makusanci ne idan ba ka da garanti akan kaunarsa ba za ka ba shi labarin mafarkin da kai ba kamar yadda ya faru da Yusuf alaihi salam da mahaifinsa yake ce mashi ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik ya kai dana kar ka ba da labarin mafarkinka ga yan uwanka kaga dai yan uwa sune aqrabun nas ila al-insan sune usbar amma duk da haka baban ya hane shi daga ya ba su labari kuma da je ya saba wannan umarnin a bisa yarinta sai abubuwa da dama suka biyo baya wanda kusan duk kisar ta Annabi Yusuf ta gina ne akan wannan baya da labarin da alaihi salatu wassalam wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin sahih dinsa haka Imam Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi daga hadisin ainihin Abu Qatada al-Harith ibn Rabi'i radiyallahu anhu wa amara man ra'a ma yakrahuhu an yatahawwala an dhanbihi alladhi kana alayhi sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya umarci mutumin da yaga abinda baya so a cikin mafarki cewa ya juya wajen kwanciyarsa in yana kwance ne a wannan bangare na shimfidarsa sai juya zuwa wancan bangare yana kwance a wannan kafada sai juya zuwa wancan kafada ya canza inda yake kwance wa amarahu an yusalli sannan ya ce kuma mutum ya tashi ya salla akwai lafazin da ya rubuta cewa falyusalli raka'atai to wannan raka'atai din malamai sun ce shadi ne kamar yadda Sheikh Al-Albani ya faɗa a cikin littafin as-sahiha da wasu malamai kafin shi da haka sallar ba a iyakance ba za ka yi abin da ya samu gwargwadon abin da ya halasta a cikin sallar da wannan riwaya ita ma al-imamu muslim ne ya fitar da ita daga hadisin sahabi jabir ibn abdullah haka kuma da wata riwaya daban har ila yau daga sahabi abu hurairata radiyallahu anhu wa an jabir ibn abdullah fa amarahu bi khamsati ashiya kaga manzon allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya umarci mutumin da ya mafarki ne ya aikata abu guda biyar na farko ya ce an yamfusa an yasari ya yi tofi a hagu da shi wa an yasta'iza billahi minash shaitan ya nemi Allah ya tsare shi daga shaitan wa Allah yukhbira biha ahadan kuma kar ya baiwa kowa labari wannan shine na uku kenan ko wa an yatahawwala an dhanbihi alladhi kana alayhi abu na hudu ya canza makwancinsa daga inda yake abu na gaba wa an yaquma yusalli na biyar kenan sannan ya tashi ya salla wa mata fa'ala dhalika duk sanda ya aikata haka lam tadurruhu ar-ru'ya al-makruha wannan mummunan mafarki ba zai fitar da shi ba bal hadha yadfa'u sharraha wannan abubuwa da yayi za su tunfuɗe mishi sharrin wa qala sannan a wata riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ar-ru'ya ala fa'irin ar-ru'ya ala rijli fa'ir ma lam tu'abba shi mafarki yana rataye ne da kafar tsuntsu matukar ba a fassara shi ba فإذا أُبِّرَتْ إذا أَكَ فَسَّرَ وَقَعَتْ سيتفر ولا يقصها إلا على واد أو ذي رأي كذا متين يبادر لا بادر مفرك سي إلا على واد سي أكم واد كمكأونة أو ذي رأي قومي زرفن تناني من حنكد وانده كودا أبو مموناني zai lallaba shi ya gaya mashi magana da za ta kwantar mai da rai ko ta kwantar mai da zuciya wannan hadisi malamai sun kai sun kawo akan mas'ala game da shi wasu suna gana akwai inkifa'i a cikin isnadin sa, wasu sun yi maganganu a kan wasu mutane da cikin isnadin irin su Waqi' ibn Adas, wanda yana daga cikin mutanen da Ibn Hibban ne kawai ya wasaka shi. Al-Imam Tirmidhi yana daga cikin malaman da suka hassana wannan riwaya bayan da ya fitar da ita. Al-Imam Abu Dawud ma ya fitar da ita, haka Ibn Majah, haka wasu daga cikin malamai kamar Al-Imam Abu Dawud al-Tayali, Al-Sheikh al-Albani a cikin As-Sahiha mujallad na 1 lamba hadisi na 120 shi ma ya inganta riwaya. Kuma shahidin akwai shawahidu a rayuwa da suke karfafa ma'anar hadisi. Kaga kamar ka dauki kissar Annabi Yusufa da fassarar da yayi ma waɗannan sahibai sujjai. Bayan da ya fassara musu sai suna neman su janye su a ai ban shi mafarkin ba. Amma a duk kuma fa yasi rabbahu khabar amal akharu fa yuslabu usakul tsayru min ra's. Sai ya ce qudiyal amrul ladhi fihi tastafiya. An farga an gama babu wani magana canzawa. Da ba ku riga kun faɗa ba to yana iya kifawa. Amma in dai aka fassara kuma fassarar ta dace da abin da yake daidai to zai faru. Yana da kyau mutane su san wannan don su ba a hankali da jarabar san fassara mafarki da mutane suka jarabta da shi a yi. Wa kana Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu idza qussat alayhi ru'ya qala Allahumma in kana khairan falana wa in kana sharran fali'aduna. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu babban sahabi halifa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alladhi ya daga cikin manyan masana fassara mafarki. Za mu zo mu ji magana akan haka insha Allah. Ya kasance idan aka bashi labarin mafarki kafin ya fassara yakan ce Allahumma in kana khairan, ya Allah idan wannan abin da ke cikin mafarki na alkhairi ne falala, Allah ka sa mu same shi. Wa in kana sharran fali aduwina, idan kuma sharri ne ya Allah ka kai shi ga abokan gaban mukafirai kenan. Al-Imam Sa'id ibn Mansur shi ya fitar da wannan asari a cikin sunan ɗinsa daga sahabi Umar ibn Khattab, haka al-Imam al-Baihaqi a cikin Shu'ab al-Iman. Sai dai isnadin shi akwai inkifa'i saboda mutumin da ya bada labari daga Umar ibn Khattab ne suna Ubaydullah ibn Ubayd al-Kula'i. Wannan malaman hadisi sun ce bai riski Umar, bai riski Umar, wallahu a'lam. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عرضت عليه رؤيا فليقل لمن عرض عليه خير. wanda duk aka gabatar mishi da wani mafarki to ya fada ma wanda ya gabatar mishi da mafarkin alheri, ya fada mishi alheri kai ya fadi komai sai alheri. Wannan ma riwaya tana da matsala tabbatata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, amma tana da shawahid wanda zamu zo mu ji maganganu a kan su. Gashi da yace wa yukaru an annahu kana yaqulu lirra'i qabla an yu'abbiraha an yu'abbiraha, ya kan ce ma mai mafarki kafin ya fassara mishi khairan ra'aita thumma ya'buruha, sai kuma ya fassara mishi sai ce mishi alheri ka gani. Al-Imam al-Baihaqi ya fitar da wannan riwaya a cikin sunan ɗinsa da kuma a cikin littafin Dala'il an-Nubuwwa na shi haƙila. Haka al-Imam al-Busairi a cikin Misbahu al-Zujaja ya ce rijaluhu thiqat. Baya ga al-Imam al-Baihaqi, al-Imam Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani rahimahullah ya fitar da shi a cikin kitab al-Musnad. Haka Abu Nu'aym shi ma a cikin nashi Dala'il an-Nubuwwa ɗin. Haka al-Baihaqi kamar yadda muka ambata shi ma da Dala'il an-Nubuwwa. Sheikh al-Albani ya tafi zuwa ga raunata wannan riwaya wanda mun yi magana ku kwanakin baya ina jin ko ba anan bane akan wannan riwaya. Ita ce riwaya hadisin wannan mata Ummul Fadl uwar Abdullah al-Abbas wacce ta yi mafarki ta dogon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a firgici, ta ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na yi mafarkin na ga wani tsokan nama daga jikin Fatima ya fado akan cinya ta. Sai ya ce mata khairan ra'aiti, alheri ki gani. Duk kafin ya fara fassara ya gaya mata haka, yake ce mata talidu fatimatu waladan yakunu fi hijrik, Fatima ta haifi wani yaro ya taso ga hannun ki shine Husaini kamar da ya tabbata a tarihance. To isnadin yana da wasu matsaloli amma akwai shawahid da suke nuna tabbas akan haka. Da haka wasu malaman suka kalli zahirin isnadin sai suka rawaita, wasu malaman kuma suka ƙara ƙarfin riwayar da wasu abubuwa da ke kewaye da ita na ƙara'i, wallahu ta'ala. وذكر عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال كان أبو بكر الصديق إذا أراد أن يعبر الرؤيا قال إن صدقت رؤياك يكون كذا وكذا. سيدنا أبو بكر الصديق يا كسنشي كما يدى عبد الرزاق الصنعاني أن بدأ كم مصنف إنسى زام دومدي إن شاء الله ينهجي سيدنا أبو بكر يا كسنشي إذن ذي فستنا فركيسيشي إذن قسيا كفتاته كذلك idan gaskiya ka faɗi to kazali. Aisha ta taba ce mishi nayi mafarkin naga farin wata ya fado a cikin daki na sai fada cikin ƙasa kuma ƙasa ta tsage ya fada, tace ina yin wannan mafarkin akai akai. Sai ya ce mata, tun tana tun kafin ta aure, sai ya ce mata idan gaskiya ne kika faɗa to za a rufe wani mutum mai daraja a daki kabarin shi shine manzo Allah ya kuma kai dole ko sallallahu alaihi wasallam. Wani yace wani ya kai kawo mishi labari cewa ina mafarkin jini na zuba daga kan azzakari, ina jini na zuba kaman kan fitsarin jini. Sai yace in gaskiya ka faɗa kana saduwa da mata kane cikin haila, haka ne yake ta daga tsoron Allah ta gida. Yana nan dukkan a cikin zafin musannaf na Abdul Razzaq da musannaf na Ibn Abi Shayba da wasu wurare baka mutum wannan. Da haka yana daga cikin kamar a ce ladabin mai fassara mafarki kenan, ya dinga alakanta abin da in gaskiya ne, in kaza ne, in kaza ne, saboda ta yi mai bada labarin ko ya kuskure ko ya mantuwa ko kuma ya kirkiri ƙarya ya faɗa. To wannan kuma yana da haɗari ƙwarai, don akwai hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Imam al-Bukhari da Abu Dawud suka tarcewa, wanda ya kirkiri ƙarya a cikin mafarki ya bada labarin ta rana al-kiyama za a kirsa sa mishi sai ya kulle shinkafa kwaya sai ya kulla su kamar yadda ake kulla igiya, kaga ko ba zai iya ba, mafarin ya shiga cikin ukuba kenan. Allah ya tsare. To wannan mas'ala ta mafarki da fassarar shi tana da fadi kwarai a cikin addinin musulunci, kuma tana daga cikin matsalolin da su da dama mutane suna yawan yin tambayoyi akai, suna neman ƙarin bayani. Akwai rudani da yawa musamman a wannan zamani da mutane suka jarabtu kamar yadda nake ambata a yanzu, suka jarabtu da sun sai an fassara musu. Na san galibinmu 'yan uwa suna da irin wannan experience ta jiriba a kan da dama, mata da dattawa da yara da manya da kowa suna yawan tambayan duk wanda suka gan shi da alamar malanta ko da alamar ustazanci ko da tunanin ya san wani abu a addini, algabar da malam mai mafarkin kaza me yake ne. To akwai buƙatar mutane su san ƙa'idodi tukunna na mafarki din da kuma waɗanne irin mafarkaiya ne ake fassarawa, ba kowane mafarki ne ke buƙatar fassara. Ya kamata tun farko mu san wannan. To ya za ka kai tamyizin irin mafarkin da yake buƙatar fassara, sannan kuma in ma yana buƙatar fassara wane ne irin wanda ya kamata ya fassara maka shi, yaya kuma ake neman fatawa game da fassarar mafarki. Akwai rubuce-rubuce da malamai suka yi da yawa waɗanda za mu ta'arrufi ga wasu daga cikin maganganunsu insha Allah gwargwadon hali. Na farko, yana da kyau mu san cewa shi mafarki din yana taimakawa sosai wajen fahimtar wasu matsaloli da wasu ɗabi'u na mutane da kuma wani abin da ke kaiwa ya kawo, tana iya taimakawa wajen a fahimci wata gaskiya, wani abu da ya tsare ma mutum ya kasa fahimtar sa ko makamantan haka. Alal misali, sayyidina Umar ibn Khattab kamar yadda dai Abdul Razzaq al-Sanani bin Ibn Abi Shayba ya ruwaito, ya taɓa yin mafarki ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan rasul manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya ga manzo Allah ya ɓata rai, ya ce ya rasulullahi me kuma nayi, ya ce Umar wai kai ne yanzu kana azumi sai ka dinga sumbanta ya mace, sai ya farka shikenan, ya ce daga lokacin bai ƙara ba. Kaga abu ne da ya halatta a umumance, amma yana da wani haɗari ko kuma zari'a wanda mutum na iya bada fassarar cewa ko ya bada fatawar cewa ba haram bane. Haka sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu ya taɓa ganin Suhaib ibn Sinan, sai Suhaib din sai ya ƙi masa magana shi, sai ce ya bala ka kula ni ba me na maka, ce ai ne mafarki ne na ganka a ƙofar gidan wani, ya faɗi sunan wani mutum daga cikin mutanen Madina, na ganka a ƙofar gidan shi hannayenka a ɗaure. To kuma daga cikin usul na fasarar mafarki, in aka ga hannun mutum a ɗaure da ankwa a glam, to fasarar mummuna ce, ba mai kyau ba ce. Da bambanci da za a ga kuma ƙafarka a ɗaure, a ga ƙafarka da igiya, wannan kuma ana fassara shi da kyakkyawar fasara cewa to za ka tsaya cikin addini ne, ma'ana igiyar tana baka dama ka yawo cikin addini daban da igiyar da aka daure ka a hannu saboda sufa ya muta ne idil aglalu fi anaki ko mun gani to sai ce na ganka da hannayen ka daure a kofar gidansa sai Abubakar ce to ai ba komai bane abinda babbarke yake nufi ba su suka na da nake bin shi zai je biya na alaiya abinda babbarke yake nufi ba wani matsala bane wannan suka ibn hajar ya tattauna akan wannan a cikin fathul bari akwai sahabi Khalid ibn Sa'id ibn Abi al-As ibn al-As wanda al-Imam al-Hakim al-Naysaburi ya fada kissarsa mai ban so cewa tun yana kafiri ne ya mafarki sai ganshi a kofar gidan wuta baban shi daga cikin wuta yana ce mishi isauri ka isu isauri ka isu sai manzo Allah kuma ya kama jikin hikuhu wanda shi ko farjallan shi yana jan shi da baya wani abin nan kamar a ce magana din tana jan shi zai kai shi wutan annabi kuma na jawo shi ba annabi na jawo shi ba yace da ya tashi firgigit sai da bugun sayyidina Abubakar kuma ya daga cikin as-sabiqun al-awwalun da suka musulunta Khalid ibn Sa'id bin al-As yace ce mushi ka kai lugu Muhammad ina da magana da shi yana zuwa kawai ya musulunta sai ma da ya musulunta sai ba da labarin mafarki sai da ya musulunta sai ba da labarin mafarki ga sahabi Abdullahi dan Umar wannan riwaya tana cikin musnad na Hakim an-Naysaburi da isnadi tabbatacce a cikin Bukhari shi kuma Abdullahi dan Umar yayi mafarki shi ma an tashi alkiyama an tatime shi za a kai shi gidan wuta sai aka je kofar gidan wuta sai wani mala'ika ya zo a guje shi kusa kai aka take shi aka ce an ce ya koma a rabu da shi yana yin sallar dare yace to tun daga nan da ya ƙara barin sallar dare ba har abada bai ƙara barin sallar dare ba kaga wannan ma mafarki ne ya taimaka mishi wajen fahimtar wani wata mas'ala mai girma game da rayuwarsa ko lahirarsa to abun mamaki a wannan zamanin shine daga cikin abubuwan mamaki yawaitan mutane waɗanda suke iddia'in fasarar mafarki da kuma yawaitan masu neman a fasara musu har fasarar mafarki ya riga ya zama sana'a profession wanda ka sani na kamar yadda akwai likitoci akwai injiniyoyi akwai magina akwai masu niƙa akwai masu turke akwai ƴan kasuwa kowa sana'a shi ke da aka san shi akai kuma yana neman abu da ita sai ga akwai masu fasara mafarki ma wasu a kan internet suna da website da zaka je ka rubuta mafarkinka ka biya kuɗin shiga website din ko ka musu email ko ka tura musu da voice abin nan voice note ɗinka sai su kuma su tura maka da fasara zaka ga a wasu ƙasashen ma har shaguna yake budewa office consultant ne akan fasara mafarki mustashar kamar a irin India haka da ƙasashe wanda suke gabashin Asia suna yin irin wannan sai ga mutum ya buga kati business card ya yi rijista da hukumar da taxation ta fice musu rijista a ƙasashe kamar a ce CAC misali a Najeriya ne kawai aikin shi kenan fasara mafarki yana da ina ajiyar tubgan manual wanda yake budewa yana duba ire-iren mafarkin yana cewa to wannan fasarar shi kaza ne ana biyan kuɗi ana layi ana biyan kuɗi akwai wanda suke yi da tsabar dabara kawai da jur'a akwai wanda kuma suke aiki ma da rafanai ko aljanu akwai wanda kuma suke da ilimi gwargwado wanda ba a rasa ba a cikin haka to duk wannan jama'a yana daga cikin wato bid'o'in da suka faru a wannan zamanin na farko kamar yadda muka ambata ba kowane mafarki ne ake masa fassara sai wanda ya cancanci fassara za mu dubutu a kansu insha Allah sannan mu sani da cewa ilimi ne abin yabo ilimin fassara mafarki amma ba kowa ke samun shi ba dan ba ilimi ne da ake koyan shi a littafi kamar nahwu ko usulul fiqh ko mathematics ko engineering ko computer science ilimi ne da Allah yake baiwa wasu mutane fatahi a cikinsa da gwargwadon abin da suka sani na ilmomin shari'a da qur'ani da sunna da amsalul arabiyya da al'adun mutane da kuma gwargwadon tsoron Allah da ya shiga zuciyarsu da yadda da Allah ya yi da su sai ba su wani buɗi akan abin da ba kowa ya maka shi ba da haka ko cikin salaf tun daga sahabbai har na bayan su ba kowa ya iya abin da yasa aka ce ilimi ne mai falala saboda yabon da Allah ya yi ma annabi Yusuf a kai da Allah yake cewa wa kadhalika yatrika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wil ahadith wa yutimma ni'matahu alayka Allah zai zabe ka ya sanishe ka ainihin wato ilimi na fassarar mafarki kaga kenan ilimi ne daga cikin ilimin annabawa sannan zamu zo mu ci daga cikin sahih bukhari insha Allah irin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bada muhimmanci wajen fassarar mafarki da irin ilimin da Allah ya mishi wanda ya keta na Yusufa 100% akan fassarar mafarki sannan akan yi amfani da mafarki har ila yau wajen kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake isti'ana da shi wajen gudanar da harkokin annabta. Allah ya nuna mishi wasu abubuwa mafarki waɗanda suka taimake shi wajen ya za a gudanar da abu mai zuwa, wanda ya rage matsalolin wasu abin nan tashin hankali da watakila da ba don mafarkan ba da sabbin su shiga cikin wani tashin hankali. Mu ɗauka misali faɗin Allah, yudrikahumullahu fi manamika qalilan wa law arakahum katiran la fashiltum wa la tanaza'tum fil amri, game da yakin Badar ko walakin Allah sallam, kafirai ne suka zo ma dudin kafirai, amma da Allah ya tashi nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su a cikin farki, sai yace sai nuna mishi su yan kadan. Allah ya ce da ya nuna maka su da yawa, to da kun samu saiduwa tun a cikin tadbirat ku, tun a cikin tsare-tsaren kuma da kun yi rikici kun yi rigima akan ya ya kamata a yi, za a fita ko ba za a fita ba, walakin Allah sallam, sai dai Allah ya rangwanta mu. Da haka sai Allah ya fitar da su, suna tsammanin kafiran ƴan kaɗan ne suka fita da moral ɗin su. Sannan Allah kuma da aka je filin dagar, kuma sai Allah ya sa musu ma bacci ba su ma sha wahala ba, idan ga shi kuma nu'asu amana, sabon suna kan dawakansu ba suna gyange, amma kun kawai sai su ga kawunan waɗannan kafirai kawai yana tafaɗuwa, saboda Allah ya riga ya aiko mala'iku su zo suna aiki. To kaga wannan ya taimaki sahabbai wajen rage musu ana wahalar da ke cikin wannan fitina ta Badar, domin wannan shine yakinsa na farko da kafirai. Daga cikin abin da ake jin tsoro a lokacin idan kafiran suka samu nasara a kansu, to shikenan abin da zai biyo baya kowa zai raina su, kowa zai sa rai cewa shi ma zai iya bugawa su, kuma kafiran nan a baya dama sun fi su ƙarfi, sun kore su daga gari ne. Naka wuri ne wanda yake hassa, mataki ne mai haɗari wannan yakin na farko. Wannan yakin na farko an san abu da za ka yi shi na farko, to akwai abubuwa da suke iya su dawo na rigingimu a kai shi, sannan za ka shiga wata harka shiga farko, sawa'un siyasa ce ko neman aure ko wani kasuwanci, baka san kan shi ba, bai san kanka ba, kaga akwai rigima. Nasarar da ka ci a kai ko rashin nasarar shi zai zama sakamakon me zai biyo baya. To Allah ya musu wannan ce muku. Haka game da fatu Makka, laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq فتدخلنا المسجد حراما ان شاء الله امننا محلقين رؤوسكم ومقصرين لما الله يمس بشاره ده هكا تو ده هكا الله yana yin wannan bisharoni zama ruku ya ce ta ko dai ta zama wato bishara ko tahwif tsoratarwa akan wani laifi da mutum yake idan ya bari, ko kuma bishara akan wani alkhairi da yake idan ya ci gaba. Malamai suka ce mafarki ya kasu gida biyar dangane da irin nau'in mutanen da suka yi shi. Da farko akwai mafarkin annabawa, wanda ru'yal anbiya wahyin wa haqq, idan annabi ya mafarki to gaskiya ne wahayi, kamar yadda ta asalin mafarki aka samu misali ibadar kiran sallah, daga mafarki aka samu ibadar layya, ko kamar yadda Allah ya nuna wa annabi Ibrahim alayhi salam cewa ya bunayya inni aratil manami anni azbahuk fanzur ma zata. Kaga ibadan layya da ake yi mafarki ne asalinta, ibadan kiran sallah kamar yadda Bukhari da Muslim suka rawaito mafarki ne asalinta. Akwai ire-iren waɗannan da dama a cikin labaran annabawa, kamar yadda Qur'ani ya bada labari, kamar yadda ba a cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka manzo Allah da kanshi ya mafarkai iri daban-daban da ya fassara su da kanshi, kamar game da ainihin wato sihiri da aka yi masa, kamar game da waɗannan da Qur'ani ya bada labari, da wasu abubuwa za ka same su a cikin Sahih Bukhari da wasu da tafi. To mataki na farko kenan mafarkin annabawa. Mataki na biyu shine mafarkin salihan bayi, waliyai, bayi na gari irin su Abu Bakar Siddiq, irin su Umar Faruq, irin su Uthman bin Nurayn, irin su Ali Abul Hasanai, waɗannan su ne salihai na ƙwarai da su da sauran sahabbai da waliyai da mutanen kirki. Waɗannan su ne za ka ga wanda Annabi yake cewa mafarkin su da wuya, idza taqaraba az-zaman fama ta kadu tuk'i'u ru'yal mu'min, idan ta ƙaraba zaman. Akwai fassara biyu, akwai fassara cewa ta ƙaraba zaman wato idan dare da wuni suka zama kusa da juna wajen tsayi daidaitan lokaci, wato zama dare awa 12 rana awa 12 idan mutum ya bacci a irin wannan lokacin to da wuya idan dai shi mumini ne mafarkin shi ya zama ba daidai ba wannan fasara ce da'ifiya saboda an samu ruwaya cikin na idza taqaraba zamanu ila akhir bima'ana idza taqaraba as-sa'a idza taqaraba as-sa'a karshen duniya kamar ibn hajar yake bayyana wa cikin fatul bari cewa saboda zai zama a lokacin ala fatratin min al-nubuwa an yi nisa da annabta babu wata sauran burbushin annabta da za a ji babu wahayi daga lahira da sai zama muminai din nan su ne kawai za su ga abu sai ya faru kamar yankan wuka su ne za su zama kawai ragowar sadarwa tsakanin Allah da bayi to shi ne irin zamanin da ake irin yanzu shekara fiye da 1400 rabon annabta da duniyar nan to a yanzu idan mumini ya mafarki to sai kaga ya zama kamar yankan wuka to haka kuma a baya ko a nan gaban Allah ya raya masa salihai suna yin ire-iren waɗannan mafarkaiya waɗanda za su zama kamar yankan wuka mataki na uku su ne mutane da ake cewa masturun masturi wanda galibin mutane haka su wanda a zahiri suna da imani suna sallah suna azumi suna zakka suna aikin haji suna salati suna sallama suna biyayyar iyaye suna sada zumunci da sauransu sannan kuma suna da usuri a cikin wasu ayyuka ba a sada sallah da wani zai yin sallar isha'a dan wani wata na ma bi sallar juma'a a cikin jami'i a guje yake tahowa wani zai biyayyar iyaye wani yana shan giya wani yana tata wani na kallon silma wani dan kwalle ne wani dan luwaɗi ne wani mazinaci ne amma duk ba wanda ya san wannan surorin sai Allah su ne masturun mafi yawan mutane a nan suke kowa na da wani laifi da yake ko wani gazawa da yake a cikin harkar addini wanda Allah ne kawai sani Allah ya rufa masa asiri idan Allah ya so har a kiyama sai ya rufa masa asiri Allah ya rufa mana gaba daya kamar yadda manzo Allah yake cewa Allah zai magana da mutane ba tare da mai fassara ba ya gaya wa kowa shi da shi cewa kai kaza kai kaza amma na gafarta maka to waɗannan su ma a tsakadaki suke su ne khalaqu amalan salihan wa akhar sayya asallahu an yatubu alayhi to haka mafarkin su ma yana iya zama mai kyau yana iya zama kuma shirme masturun kenan to mutane na gaba da waɗannan su ne fasikai alfasaqa waɗanda barnar su ta bayyana ba sa koyi barnar da suke to waɗannan su ba sa yin wannan farki da za a fassara musu sai in mafarki wanda zai zama musu a wata ni'ima wata azaba yana iya zuwa gare su amma babu bishara ta bace su shi mutane na ƙarshe su ne kafirai su ma matsayin su tsaye da waɗannan fasikan ana iya samun mafarki ta hanyar wani kafiri amma ba wai bishara ba sai dai azaba ko wani abu kamar da ya faru da wannan sarki na zamanin annabi yusufa alaihi salam wanda ya ce ni ra'aytu ahada ashara menene ni ara sab'a baqaratin siman ya'kuluhunna sab'un ijab wa sab' sumbulat khudr wa ukhra yabsa kaga mafarkin bai shafe shi kare ba ya shafi duka al'umma ne sannan kuma wani labari ne na wani bala'i da zai wanzu a duniya da zai zo cikin duniya ba wai wata bishara ce ta dadi ba ana iya samun irin wannan da kafirai wannan sarkin babu dalili akan cewa musulmi ne shi a san da yake mafarkin wallahi ta'ala haka dai malamin suka ta yin bayanai game da mafarki din ta wannan fuska shi kan shi mafarki malamai sun kai sun kawo wajen kokarin fahimta wai me shi ma ta kunna menene asalin mafarki kamar da Imam Al-Mazi yake fada a cikin sharhin Muslim yake cewa an samu sabani akan haqiqatul ru'ya wanda sabanin ya bayu ne daga rashin fahimta haqiqatul naw wanda har yanzu a kimiyyance a zamanance hayyau wannan ya daga cikin abin da ya gagari kundila da ake cewa nasara da dukkan kwakudubansu da kayan aikinsu da nacin bincikensu da laboratorinsu da komai hayyau ba ce fahimtar ya bacci yake mene ne bacci a scientifically har yanzu ba a mishi wannan fahimtar ba cewa wai me ke fita daga cikin mutum yaya mutum yake kawai cikin sai ya laraf kamar ba shi da rai da meye hawasin shi waɗanda suke nuna aiki sai dai kawai a ci hasashe cewa akwai wani abu da aka ga cewa yana fita daga jikin mutum ba a san ko meye ba unidentified abin nan item yana fita daga jikin mutum ana tsammanin ko shi ne rai wallahu a'lam Allah bai kaɗai ya sani sannan kuma hawas ɗin mutum sukan daina aiki amma banda kunne banda kwakwalwa waɗannan suna nan da sauran aiki su da aka za a ga mutum yana bacci abin da yake fara shi ne jin wani abu kana bacci za ka iya jin magana zaka yi jinkirin sallah zaka yi jin ƙara ko motsi ko sallama amma ba zaka iya gani ba ba zaka iya ci ba ba zaka iya taba abu ko ya taba kaka ka san me ake ciki ba sai in wannan farkawa ta zo maka dare mu gunda dewa da malamai suka yi a malaman musulunci zaka ga shi al-Maziri din ya kawo ta a cikin sharhin Muslim nashi al-Imam kenan haka al-Imam al-Qurtubi a cikin tafsirin sa a cikin sharhin sa na Muslim shi ma Abu al-Abbas al-Qurtubi a cikin al-Mufhim li sharhi ma ashkala min talqis Muslim haka Ibn Hajar ya kwaso wadannan maganganu shi ma yayi nashi akai haka al-Imam al-Fakhr al-Razi a cikin tafsirin sa wurare da dama malamin su sauna akan wannan mas'ala ba sabon mas'ala ba karke Ibn Hajar ya tike akan cewa shi abin da yake fahimta shi ne shi bacci yana faruwa ne ta fuskar Allah subhanahu wataala ya sanya ma jiki wani yanayi na ya huta don ya dawo da ƙarfinsa domin a duk bayan cikar wuni to jiki yakan zama ya aikatu dukkanin gaɓoɓin sun yi aiki ƙwaƙwalwa spinal cord ƙoda da hanta da komai waɗanda suke sarrafa jikin mutum to za su buƙaci zuwa ga wani hutu na musamman to wannan hutun ba zai yiwu haka kawai don zama ba ko don ka daina yin aikin ba dole sai in an kamar da ake kashe injin mota a kashe ya huta hutawa ta gaske misali to shine sai Allah ya kirkira wa mutane wannan tsarin wanda ba su taɓa shi da kansu ba sai suka ga mutum kawai shi kenan ya ɓingire yana ta bacci bayan lokaci kuma kawai sai ya farka kamar da Allah yake cewa Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha Allah yana karɓar rayukan mutane sa'ad da suke mutuwa da kuma sa'ad da suke kwanciya cikin bacci to nan ma Allah ya karɓi rayuwarsu ne amma karɓa na temporary to tunda temporary ne sai ga ma akwai sadarwa tsakanin jikin da kuma alamin ruh inda rayukan suke to rayukan nan idan suka tafi suna cakuɗaɗɗenya da abubuwa daban-daban ɗayan abu uku rayuka na salihai za su je su yi cakuɗaɗɗenya da mala'iku da salihan bayi a alamin ruh to a nan ne Ibn Hajar yake cewa sai mala'ikan da aka wakilta shi da wannan mutumin wanda ke ɗauko bayanan da ta wannan mutumin a lauhin mahfuz sai ta haɗu da ran mutumin nan shine ya ce ya bashi labarin ai za ma a yi kaza ai kaza ma zai faru ya bashi dan wasu wato wasu ɗan headline haka ko wani sabbuti shine yake samu wannan ru'yar saliha din a wato ya mishi bishara ne akan cewa ai kaza ma zai faru da kai ko kuma da mutumin da kake jikinsa shine ru'yar saliha shi kuma na shedan din nan yana faruwa ne shi al-hilmu al-hulmu ta kasancewar ruhin kafin ko ruhin mutumin da yake fasiki ko ruhin mutumin da yake masturi din nan idan ya fita shi kuma saboda akwai kazanta tare da shi kuma sai ya tafi a alamul arwah sai ya tafi inda shaitanu suke ko inda khaba'is suke sai ya cakuɗe ɗaya da shi to kuma zai ga abubuwa na rashin kyau a wajen zai ga abubuwa masu haɗari a wajen to shine sai ya wayi gari wannan kuruwar ta firgita ta shiga cikin ɗimuwa ko ta ga abubuwan da suka tayar mata da hankali wanda kuma ba ta iya fahimtar su ba yake cewa ma wannan shi ke sa idan mutum yana cikin raunin farkin sai ya farka firgijit saboda kuruwar sai kake dawowa a guje ta faɗa cikin jikinsa sai ya farka haka firgijit haka ba tare da ya shirya mu farkawa ba wannan shine shedanu ƙananan shedanu da ifritai suna firgita wannan kuruwa ta mutum kamar yadda Allah yake cewa innamal najwa minash shaitani liyahzuna alladhina amanu wa laysa bidarrihim shay'an shedan yana so ya dinga ba mutane masu imani ya sa su cikin bakin ciki to kaga in yana iya sa su bakin ciki a farke babu abin da ya sa su bakin ciki a cikin bacci ma wa laysa bidarrihim shay'an illa bi idhnillah wa ala allahi fayatawakkalul mu'min to irin wannan shine yake faruwa yake samun al-hulm shine gane-gane da mutum zai yi waɗanda ba su da tsari ba su da kyau kuma ba zai iya fahimtar su ba yadda ka san misali idan ana kallon sabon fim za a yanko nan a yanko can a hada don ka kalli wannan kallon so dubu ba za ka yi gano na fim sai dai kawai kai ta sa ran me zai faru an ka ga fim ko to shine irin wannan rudan wanda shedanu suke ma kuruwa wato ruhi na mutum wanda za su sa ta rasa kan abu shine sai mutum ya farka cikin bakin ciki da imuwa da damuwa kamar yadda Abu Salama dan Abdurrahman yake cewa na kasance nakan yi mafarki har in gari ya waye sa ni zazzabi yana cikin tafin Musannab da Ibn Abi Shaybah shi ma yace har sai sai zazzabi ya kama ni saboda tsoro da damuwa har sai da na gamu da Huzaifa su dan Yaman sai bani labarin cewa Annabi ya ce wannan farkin kako da wani shi shine shedan ne kawai yake wata da hankalinka dan ya baka tsoro to sai kuma nau'i na uku shine wato abin da ake cewa hadithun nafs hadithun nafs shi kuma yana faruwa ne abinda ka kwanta da tunaninsa ko damuwar da take ta dame ka sosai to kana kwantawa sai ka ci gaba da ganin ragowar wannan damuwa ma'ana ka kwanta dama kana jin bakin yunwa sai kaga kawai kana cin abinci dama abin da kake tunani ko kuma irin da ake wayar ruwa din nan a gari ko ina ba ruwa kana bacci ko sai kaga tankin ruwa ta zo kuma gidanka tana saukin ruwa to wannan abin nan ne kawai abin nan ne hadisin nan ne karka ce wai bushara ce zaka zama babban mai gidan siya wata mun sani yau haka dan kaga kawai kana jin yunwa kaga kana ta cin burodi da shayi a gun irin masu shayin nan shikenan kawai ba wai za ka kuɗa gidan biredi bane a yunwa ce take kwakudu baka haka in kana takarar siyasa ko kana takarar neman aure sai ka kwanta sai ka ji ana ta buɗa dama abin da suke tunani ne ko kaga ana ta wucewa da akwatuna da ƴan mata suna ta ansan kuɗin yawon gudu duka hadisin nasu ne ba wai bushara ce akan cewa za ka ci nasara wannan takarar ba saboda dama ka kwanta da tunanin abu yawanci yakan zo mutum abin da ka zo kwanciya yana cikin damuwarka to babu mamaki dan ka gan shi dan kamar idan ka kashe injin mota da maka kwatanci da za a dade da sauran zafin dubin mota ne in ka taba lagire to zaka yi kolewa ko tafsilan da shi ko saboda akwai sauran dubin fukata to waɗannan su ne maganganun da malamai suka yi masu tsayi akan haƙiƙanin mafarki da haƙiƙanin bacci wanda za ka ga kawai dan ƙoƙarin samar da abin da ba a rasa ba ne na abin da Allah ya ce kira da suna wa ma'unkitu min al-ilmi illa qalila musulunci ya girmama al'amarin mafarki da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna zuwa ga cewa kamar yadda malamai suka ruwaito da isnadoji kala daban-daban kusan za a iya cewa ma wannan riwaya ce mutawatira kamar yadda wasu malamai suka faɗa Imam Bukhari ya fitar da Muslim da Abu Dawud da Ibn Majah sauran malamai a cikin Masanid da Musannafat kusan kowa ya fitar da riwaya kala daban-daban daga Sahabi Abu Huraira daga Aisha radiyallahu anha daga Abu Darda daga Ubayd ibn Samit daga Abu Tufail Amr ibn Waqila da makamantansu cewa lam yabqa min an-nubuwwati illa al-mubashshirat babu abin da ya saura na annabta sai bishara qalu wa mal mubashshirat suka ce ya manzo Allah me yasi qala ru'ya salihah yace mafarki ne kyau wannan daga cikin riwayar Bukhari da Abu Dawud da sauransu yabo a cikin muwatta da ƙarin cewa ar-ru'ya salihah yaraha ar-rajulu aw turalahu mafarki ne kyau da mutum zai gani da kansa a bacci ko kuma wani ya gane maka wani yana iya gane maka wani farki kuma ya baka labarin cewa ya ga kaza kuma ka iya sanin fassarar shi wannan ta daga cikin riwaya da ke cikin muwatta da Imam Malik sannan wasu malamai daga cikin tabi'ai sun fassara fadin Allah lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhir cewa yana daga cikin irin haka mafarki na gari sannan wata hadisin da muka ji cewa idan karaba zamanu lam takadru al mu'min takdib manzo Allah cikin riwaya yake cewa wa asdaquhum ru'ya asdaquhum haditha wanda yafi gaskiyar zance a zance na yau da kullum a cikin mu'minan to ya fi kuma gaskiyar mafarki wato wanda a zancen shi na gama garin zance sam baya ƙarya to haka mafarkin shi ma sam ba zai zo da ƙarya ba idan akwai 20% na ƙarya a zancen shi to za a samu 20% na ƙarya a mafarkin shi haka dai gwargwadon gaskiyarsa a hakika gwargwadon gaskiyarsa game da mafarki ina fata muna gane gaba wannan riwaya Ash-Shaykh Al-Albani ma ya inganta ta a cikin sahiha lamba ta 3000 da lamba 10 akwai sharhi da malamai suka yi ma wannan hadisi mai kyau sosai da ya kamata ƴan uwa su koma su duba kuma a cikin Fathul Bari da littafin Arif al-Ahwadi ta Abubakar ibn al-Arabi da sharhin Sahihu Muslim na al-Imam an-Nawawi rahmatullahi alaihi to akwai na dubba da ya kamata mutane su kula da su dangane da mafarki wanda mun ji wasu su a cikin hadisai daga cikin shine na farko al-istibshar bi ru'yal hasana mutun ya albursha ya albursantu haka za a ce ku ya zama cikin albushar idan ya ga mafarki mai kyau ma'ana ya sa arashi cewa yana fatan alheri ne wannan mafarki mai kyau wanda za ta ga wani abu na alheri suna da ma'aunai za mu zo mu ji ma'aunan da ake gane su insha Allah suna da kuma amfila za mu karanta hadisai da dama wanda ba za su gaza 20 ba a cikin Sahih Bukhari kitabun ruqya watakila a karatu na gaba insha Allah za ka ji irin abubuwan da sahabbai suka yi na mafarkai manzo Allah ya fassara musu mafarkin kiran sallah mafarkin ka ga abu kore mafarkin hakki mafarkin rana da wata mafarkin abinci mafarkin kaza da irin fassarar su ya ake fassara su za ku ji wasu daga cikin tafsirin musannaf na Ibn Abi Shayba da kuma qawaid amma da Ibn Qayyim al-Jawziyya ya tattauna akan su ba anan ba a cikin littafin Ilamul Muwaqqi'ina an Rabbil Alamin a cikin mujalladi na farko abu na farko kamar yadda muka ji anan shine al-istibsha abu na biyu hamdulillahi alaiha wa tahdith biha zaka gode wa Allah akan mafarkin da ka gani na alkhairi kuma ka bada labarin akan mafarkin amma da sharadin Allah yuhaddisa illa man yuhibbu kar ka bada labari sai ga wanda kake kaunar sa yake kaunar ka kar ka bada labari sai ga malami da zai fassara maka ko ga mutumin da yake da hankali wanda ba zai ruda ka ba alal misali galibi mata waɗanda suke da matsalolin aljanu ko masu ko sihiri suka yi mafarkayya waɗanda suna da haɗari fassarar su wata mace ma ta san fassarar shi za ta iya kamuwa da cuta hawan jini ko wani abu amma saboda mu ustazai muna da girin jini shi wani ma ba mu tantance mai fassarar ba sai ai ta fassara musu sai su ga cikin imuwa ta ga mafarkin tana haihuwa a cikin mafarki ko tana ganin jini ko tana ganin tana jin kukan jariri ko ya yi wuta ya mafarkin wani na kwanciya da ita irin wannan da suke da jinin ashik na makamantansu duk waɗannan mugayen mafarkai ne masu fassara mummuna ga to irin su ba za ka fassara muku kwata-kwata sai dai kawai a san me za a musu na magani na addu'o'i na azkaru wanda za a ba su domin ka fassara musu ka gaya musu abin da ke cikin mafarkin za su shiga cikin rudani fiye da wanda suke ciki za ka ga likitoci sun fi usa bai hankali gina idan ka je asibiti idan cutar ka mai matsala ce inda ba irin wannan ƙananan likitoci ne yanzu ga su nan gabi da su sun cika gari ba su sa abin da suke ba amma likitoci na gaske wanda suka sa abin da suke ba sa gaya ma patient ko patient relative sirrorin cutar sa ba ku bane saboda akwai abin da an gaya mashi damuwar sanin ba wannan cutar ta isa ta hana shi warkewa za ka yi ta tafa'uli za su nuna maka ba komai har kana gargaran mutuwa za su nuna maka ba komai za ka yi tsiya ba su taɓa giving up ko da sun giving up to sai dai su idan sun je mutum in an je review din case ɗinka a nuna cewa fa wannan fa sai dai a jira sarauta Allah amma kai ba su taɓa gaya maka haka ba saboda in sun gaya maka za ka shiga cikin rukani da irin wanda kake ci sun bincika sun ga damuwar ka damuwa ce ta mai sai dai a rabu lafiya kawai ma'ana sai dai mutuwa ta raba ku amma ba su gaya maka ba to wannan ya fi maslaha akan su gaya maka cewa to kafin ka faɗi da matsala fa a lagabar ta malam sai dai kawai ka fara kalmar shahada kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan sirrin ta ce amma mu taba ganin yarinta ba ba su gaya maka za su nuna maka ne kawai cewa eh to an gama bincike ko ana cikin bincike kuma an daura ka akan magani kaza kuma za a nuna maka cewa maganin nan yana da wato karfin maganin cutar za su boost maka confidence shi ban san ko a medical school ake koya musu wannan ethics din ba sai yun yan kimiyya za su iya gaya mana wannan amma dai wannan abu ne mai kyau amma ustazai masu ruqya ina za ka kawai nan da za su buɗe mata aure kawai gaba ɗaya wani abu ma ko bai tabbata ba tukunna sai ai ma sun yi ne ai an kai shi Lagos ne ma an wurga shi a cikin tekun Atlantica ai zai wuya a iya warware shi ita mace ma taɓa sana hanyar Lagos ba daga garin su ƙauran na moda misali ka je ka ruɗe matan mutane kawai saboda yawanci da ma akan jahilci suke gina abin da suke Allah ya tsare mu sannan idan mafarkin abin kyama ne ba zai bada labarin shi ba kwata-kwata ba a bada labarin mafarki wanda ka ga abin kyama ya ba cikin sai muslim wani mutum mafarki ya ce wai ya ga yana tsaye kawai sai ga kanshi ya fadi sai duka zai dauka sai kan ya ruga da duk ce sai na bi shi sai Allah ya ce kawai ya shedan zai wasa da hankalin sai ku dole ga yamma ku dai daga mutane irin wannan mafarki bai da wani amfani sannan mun ji bayani akan za ka yi toki guda uku ta hagu sannan ka juya wurin kwanciyarka sannan kuma ka tashi kai sallah sannan a daga cikin addu'o'in da suka zo wadanda ake akwai addu'a ta zo marfu'iya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine a'udhu bi kalimatin llahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa sharri ibadihi wa min hamazati ash-shayatin wa an yahdurun al-imam at-tirmidhi da hakim kaftar da wannan isnadi kikkawa ma'ana addu'a shine Allah ina neman ka tsare ta hanyar kalmominka cikakku daga fushinka da ukubarka ya Allah da sharrin bayinka ya Allah ka tsare ni daga ruhin shedan da wakasa kuma ka tsare ni daga shedarun su halattu gare ni sannan akwai kuma wata addu'a wacce ke asali ne daga malam Ibrahim an-Nakhai ya koyar wannan addu'a a'udhu bima adabbi bi mala'ikatillahi wa rusulihi wa rusuluhu min sharri ru'yaya allati ra'aytu al-laylata an tadurrani fi dini wa dunyaya ya rahman wannan imam Abdurrazzaq as-Sanani da Abubakar ibn Abi Shayba kaftar da ita daga Ibrahim an-Nakhai haka malam Sa'id ibn Mansur a cikin sunan sa ma'ana ta shine ya Allah ina roƙonka tsare ni da irin na roƙon Allah ina neman tsarin shi da irin neman tsarin da mala'iku da annabawa suka yi Allah ka tsare ni daga sharrin wannan mafarki da na gani a wannan daren nawa Allah kar ka bari wannan mafarki ya tsare ni a rayuwata ko a duniya daga cikin alamun da ake gane mafarki cewa mai kyau ne wanda yake ba yiwa zuwa ga za a iya fassara shi akwai na farko ya zama mafarkin salihun ne an yi kwanta kuna salihatan khalifatan min al-adghasil muqliqa idan mafarkin ya kubuta daga shirme wanda zai iya sa mutum damuwa idan kaga kai mafarki ka tashi ka shiga cikin kunci da damuwa ranka ya baci gaba ɗaya hankalinka ya tashi ka kasa bacci to ka sha kurminka wannan mafarkin ba mafarki ne na kware ba bai da fassara wannan shirme ne kawai wani lokaci za ka yi mafarki har sai ka kasa yin bacci ka yi mafarkin wani abu mai ban tsoro ko mai tashin hankali ko wata dabba ko wasu mutane ko wani yanayi ko wani abin da bai yiwuwa shine abu na biyu wanda yake abin da baya yiwuwa a rayuwa ta gaske wanda ba a iya kashi fil yaqaba shine kaman kaga mutum a tsaye kuma a zaune ko ga mutum ya tafiya da kanshi ta ƙasa kaman ko wanda da ya ga kanshi ya faɗi kaga wannan ba zai iya yiwuwa kanka ya faɗi kuma ka bishi da gudu ba in ya faɗi kana faɗuwa zaka ma'ana ka mutu kenan to irin waɗannan abubuwan da ba sa iya yiwuwa a rayuwa ta yau da kullum idan ka gansu to mafarki ne wanda yake laifi saliha ina fata mun gane wannan ya zama sannan baccin da kai wannan mafarkin ina bacci ne halin baluka min al-mashghul min al-mushaghalat zuciyarka ta wofanta daga duk wani abu mai shagaltarwa kamar kishirwa ko yunwa ko bakin ciki ko damuwa ko tunani ko tashin hankali ko wata bugaggiyar gajiya irin baccin da zaka yi ma baka san kai shi ma'ana mutum da ya kwana da ci ba ya wuri da ci ba irin wannan yunwa da ake sannan neman bacci to wannan bacci na shi ba yadda ya farki na gara ce shi laysa muhayya'an mutumin da ya bacci a jiji ya samu ruwa da zai sha mutumin da misali yana cikin wata damuwa an kama ka ne da kuskure kawai ka je karatu Buhari sai aka bu ana kame cikin da ko sai aka maka cikin yanwuyi yan sanda ka buga duniyar nan ka ga musu Allah annabi suka kike sai ga ustaz mu je da kai kawai kaga na kwana cikin kunci rana a cikin yanwuyi a cikin police station alama kuma dukan tsaya ce me ya kawo ka to in ma ka iya bacci ba za ka wani bacci mai kyau saboda damuwa ko baccin da ya zo bayan an maka wata rasuwa ko kai wata asara wanda ta dame ka ko irin baccin da zai biyo bayan ranar da ka faɗi zaɓe ka ɗan takarar ciya mai tsari ko gwamna yaushe za ka yi wani bacci na alheri a ranar to a irin wannan daren ba zai yi kai mafarki wanda zai zama ya da fassara ba ko ka ga wani abu mafarki damuwa ce kawai wato sai in bacci wanda ake cewa irin naumatal arus baccin amare ko da angwaye wanda bacci ne cikin natsuwa wanda har sai an shiga bandaki an yi buroshi an yi alola an yi wutiri an zo an kwanta an yi tasbihi da salati a cikin natsuwa fanka tana kada ka ko AC ko kuma ka tuba riga kana shan iska Allah to wannan shine irin baccin da kai shi zaka yi mafarkin da ya zama abu fasara da haka nau'in baccin yana da tasiri wajen ganin irin wannan mafarkin haka akwai bawabit wadanda ake amfani da su wajen fassara mafarki kamar yadda muka ambata akwai yawaita masu fassara mafarki yanzu a rayuwar nan da muke ci kuma abin da ya kawo su abubuwa ne kamar haka na farko tukunna karancin sanin addini karancin masana wanda suka san addini shi sa sai jahilai suka cika saha ta wa'azi da karantarwa da sauransu dama kuma yana daga cikin alamun ƙarshen duniya hatta idza lam yuqa aliman ittakhadha Allahu asa'an juhala fasu'ilu fa'aftu bi ghairi ilmin fa dallu wa dama kuma ita fatawa akan mafarki kamar yadda Maliku ya faɗa cewa aikin annabawa ne fa ba a wasa da shi da aka fatawa ce ba da fasarar mafarki ba sana'a ba ce akwai kuma ghafla an al-akhirah mutum bai damu da lahira shi sai dai yana faɗan abin da bai sani ba in ya zan wanda ya mafarki an ce ya ji tsoron Allah kada ya faɗi labarin ƙarya sai na kuma kai ne fasara kai ne aula ka ji tsoron Allah ka faɗa abin da baka sani ba ilimin shi da kuma san shahara a ji labarin mutane hubbu shuhra to da aka ce ga wani a gari kaza ya fasara mafarki to za a dinga zuwa daga gari gari ana neman albarkar shi da ilimin sa da consultancy din sa to sai sa wannan a ji labarin shi ko ina ya zama yana da cewa akan komai ne shafa al'umma sannan karancin ilimi shi ke sa mutum ya faɗa abin da ya sani malamai da suka san abin da suke yi ba sa jin shayi ko kunyar su ce ban sani Imam Malik an gome da tambayoyi da yawa an ce a wata riwaya wajen guda 40 da wani abu tambayar da aka faɗa sai ce ban sani ba ban sani ba ban sani ba shikenan har mutanen suka ji kunci suka zama disappointed cewa to kai an je an ce mana kai ne babban malamin duniya kun zo da fatawi kuma baka sani ba sai ce ku je ku gaya ma ƴaƴan ku su gaya ma ƴaƴan su au gada hasashen duniya cewa malikun nan jahili ka ku ga maliku dinda ake yan malami a duniyar musulunci ya kai amma bai jin nauyin ya ce ban sani ba amma akwai mutane waɗanda saboda karancin ilimin suna jin nauyin faɗan ban sani duk abin da aka tambaye su suna da fatawa akan shi ko ba su taɓa ji ba Allah ya tsare mu daga galabar jahilci akan ilimi sannan ya zama da wannan zabi na farko shine mutum ya zama gaskiya ya faɗa ya zama ya faɗi labarin mafarkin keke da keken yadda ya gani kariya canza ko ya rage ko ya ƙara sannan ya zama cewa yayi bacci akan alula yayi bacci akan azkaru irin yadda shari'a ta hukunta ai bacci ya kwanta ta damun shi yayi zikiri yayi alula da sauransu sannan ya zama mutum ne wanda yake lazimtar iffa a rayuwarsa da bin shari'a ya zama kuma mutum ne wanda yake ba a san shi da yin ƙarya ba to idan mutum ya cika wannan sharɗin ya baka labarin mafarki to tana iya yiwuwa ya zama mafarkin gaskiya ne sannan shi kuma mai ba da fassarar mafarkin wajibi ne na farko ya zama masani ne akan ilmomin shari'a umuman da kuma ilimin fassarar mafarki wato usul na fassarar mafarki wanda za mu zo mu ji magana a kansu daga Ibn Qayyim al-Jawziyya insha Allah a cikin littafin shi Ilamu al-Muwaqqi'in da dace sannan kada mutum ya fassara abin da bai sani ba wajibi ne sai akan iya abin da bai sani in bai sani ba ya ce bai sani ba hatta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an sha mishi fatawa ya ce Allah bai sanar shi ne akan wannan ba ku jira sai an mana wahayi ka ku ga duk ilimi da ya kare akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma yakan jira sai Allah ya mishi wahayi sannan yake faɗa wa mutane abin da Allah ya faɗa sanar shi sannan wajibi ne akan mutumin da zai fassara mafarki ya zama yana da sirranta al'auran mutane ma'ana idan aka kawo maka labarin wani mafarki idan ka fassara shi ta yi a cikin fassara akwai wani sirri da bai kamata a sani to kar kuma ka je ka faɗa ma wani daban wani third party cewa ai wani ya yi mafarki iri kaza kuma a cikin labarin da ya bani ma'ana gano cewa kaza ne shine dai kamar yadda likitoci suke yi a asibiti yana daga cikin ƙa'ida su shine confidentiality na medical history ko na patient sun ya zama patient yana da confidence akan cewa abin da ya gaya maka na sirrin abubuwan da yake wanda suka ja mishi wani cuta kai ba za ka je ka yaɗa su kuma dai kamar yadda muka faɗa da likitoci na ƙwarai ba sa yin wani sai dai bi doctors waɗannan fa suna buƙatar tarbiyya sosai shine wani zai je asibiti ya ba likita labarin me yasa ya kamu da cuta kaza eh ai yana yin wani ma zai faɗi cewa ai zina yake shine kai shi kamuwa da AIDS amma a gari ba a san haka ba to kar kawai da ka zo bakin masallaci an gwamnati kai ai kuma duniya ba ta lalace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kun ga wanda kuke gani ai kaza 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 ne takaddun nan aka kawo su ofishin kai kuma kai ne mai sunan shi lab technician ku masu bincike na samples din na yake ce mutum ne dan lab scientist an kawo kashi an kawo fitsari an kawo kaza kuma mun shiga kun gani kai da kake ganin wani aika zane to wannan haramun ne dama ba ki dama akan komai balantana kuma akan irin wannan hakanan wani idan ta zo da bayani musamman mata ba ta gaya maka cewa ai ta yi kaza ne mata ta taɓa mijinta kaza ai kaza ma kaza ne da sauransu ba a faɗa da mu dan ka ji labari ko ka san wani abu na sirrin wani ɗan adam musulmi wanda yake aidi haramun ne ka je ka ba da labari abinda yake so ka sitirta mishi Allah subhanahu wa ta'ala kamar da yake ta maka an tambayi al-allama bin baz rahimahullah cewa mutum ne ya auri mace sai ya tarar da ita ba budurwa ba da aka bashi ita kuma a matsayin budurwa aka bashi ka kaddara yadda misalin muke yawan nan tunani shikenan mutum ko zai zo ya ci mutuncinta da iyayenta da yan uwarta ya ce a shi ma yan iska ce cegiya matsiyaciya ya koro ta duk duniya sai an ji labarin ne ya faru da ita kaga ya ci mutuncin duka zuriyarta din ba sai da ya sharhi tukune ce na farko dai ya kamata ka sani cewa ba zina kadai ke mai da mace ta tashi daga budurcin ta ba akwai wasu dalilai ta yi taɗe aka yi mata ta yi ɗaukan kaya ne ta yi yawan haila ma a likitanci ma an gane wannan yawan haila ta yi haila ya fi so 100,000 irin yan matan nan yanzu da shekara 35 ba ta yi aure ba ta manta ma adadin haila da ta yi tun tana shekara 13 take haila to wannan zubar jinin duk wata continuously yana iya mai tafi zama sai a same ta kamar ba gudu ba akwai wannan ita in ta ba shi labarin cewa tare ya kai mata sai ya hakura ita kai in ma ta ba shi labarin cewa zina ta yi ita to nan ma ta gaya mishi yanzu ai ta tuba ne za ta yi aure sai ya hakura ya rike ta haka ya kuma shi alheri in kuma ya ga ba zai ma iya hakura ba shi to sai ya sake ta kamar yadda Qur'ani ya faɗa ya ce fa insakum bi ma'ruf aw tasrihum bi ihsan ba tare da ya gaya ma wani mai ya raba ka in ya sake ta ta gama ita ta kai wani kuma ya aure ta yanzu wannan nabin da zai aure ta ka ga daman shi bai sa ran ya same ta matsayin budurwa tunda ta taɓa yin aure amma idan ya zo ya yaya ta to shi kenan ba ta ƙara samun miji ba sai ya ta kuma ke ta kuma zina ta ka ga abin ya zama sanadiyar wannan rashin hankalin nan to wannan shi ne irin ilimin salam da ba na mutunta ɗan adam ba wai kawai don mutum ya yi laifi shi kenan sai a je ta zuƙa ta yatawa ka duba ga yadda mutanen mu suka zama marasa tunani Allah ake wani ya wani kuskure a cikin addini ko rayuwa ko siyasa ko tattali ko zamantakewa yanzu ka ga mutunan shi da bayarai suna ta yawo sawa'un namiji ne ko mace jahili ne ko malami mai sarauta ne ko talaka ɗan kasuwa ne ko mai saye da sayarwa ko wane ne mutane ba sa jin ma cewa wai wannan laifi ne ko cin mutunci ne ko kuma shiga haƙƙin mutane ne da ƴan jarida ne kawai suke ƴan jarida kawai masu inda kan magori da inda ranka da sauransu za su kaɗai suke ɗauka wannan zunubin amma yanzu kowa ɗauka yake saboda da wanda ya postin ɗin wani ya share wani ya comment wani shi kuma ya kawo irin labarin shi ma yana da lahumin kulli waƙi atin misali zai kawo irin labarin sai a haɗu gaba ɗaya cikin zunubi mutane ba su ma sani ba kuma suna ta asarar lokacinsu da kuɗinsu akan Facebook akan Twitter akan Instagram akan wani wannan wallahi duka ya saba wa shara kalla ka ga har mamaki aka ce idan ka je ka mishi wankan gawa mun karanta a nan ba ɗaya ba biyu ba cewa yana daga cikin abin da ake sa rai shine ka rafa mishi a cikin abin da ka gani za ka yi ganin wani abu a jikinsa ko tare da halittarsa wanda zai firgita ka ko ya alamta maka wani abu wanda ba mai kyau ba ko ka mishi wata fassara wanda ba ta karamci to ba a so ka je ka fara to dan haka irin wannan ma haka idan aka kawo maka mafarki wanda a cikin tambayoyin da kai mutumin sai ka tarar da cewa yana da wasu aibobi waɗanda da su za a fassara masa na mafarki to ba za ka je ka ba da labari sai ka yi kar ka je ka fara sannan ya zama mai fassara mafarki ya zama mutum ne wanda yake fatina wanda yake mai hangen nesa wanda yake da zaka yake da zurfin tunani wanda yake da takawa yake da ainihin tsoron Allah wanda kuma yake ya san irin ɗabi'a da al'adun mutane dole sai ya san wannan to in ana fassara mutane ne mafarki dangane da ɗabi'arsu da al'adunsu da irin mazahibu na rayuwarsu da kuma irin mizaj irin tet din su na rayuwa zaka laka ga mafarki iri guda amma fassara daban-daban ga mutane mabambanta kamar yadda zamu zo mu tsare akan haka idan baka sani ba aka tambaye ka abu baka sani ba sai ka ce aje gun wani ya ce ni sani ma'ana sai kai refaring din shi ga wani kenan ko kuma ka ce ban sani ba kace ban sani ba ba a dogara da irin littafai da suke kawo wato ka'idoji cewa in an ga kaza kaza ne in an ga kubewa kaza ne in an ga miciji kaza ne in an ga bera kaza ne akwai irin wannan dictionary din na fasara mabuki akwai su kusan a kowane yare akwai su za ka ga kanawa masu sallah irin dafan nan suna yawo da su a baro suna sai da su fasarar mafarki guda dubu da sauran irin wannan kanawa ƴan kasuwa bayan Allah su suke yawo da irin wannan suna sai da shi dadi dadi su suke sayarwa a baro haka da wa iza matal audu da ire-iren su ko mun gane da ke jama alherin Allah ya kai ga su na'am idan ya zama a cikin mafarkin babu alheri kamar yadda muka ambata tun farko da sai kai shi ko kuma ka faɗa mana mafarkin wani alheri a dunkule amma ba za ka faɗa mashi tafasil na wannan sharrin da yake sannan mai mafarki ne fasara mafarki ya san cewa wannan aikin da yake aiki ne na ƙurba na neman kusanci zuwa ga Allah domin a matsayin karantarwa ne ko wa'azi ko fatawa haka malamai suka faɗa kamar yadda Ibn Qayyim ya kawo shi a cikin littafin I'lamul Muwaqqi'ina ar-Rabbil Alam dan haka ba a karɓan kuɗi ya kai consultant wanda za ka ci kana karɓan kuɗi ka fassara mutane yin farki sai an biya consultancy fees sannan kuma bayan an ganka bayan ka ba da fassarar sannan za ka ba da prescription ɗin da ya kamata a yi ne ba za a yi ba na ma sai an ƙara biya haka ba suke yi ba to babu kyau babu kyau irin wannan sai dai in za ka ba kanka fatawa cikin fatawa halastin idan mutum ya karantar ina halastin mutum ya karantar da sunna ya karɓi kuɗi ya karantar da ƙur'ani ya karɓi kuɗi wannan kuma wata matsala ce mai zaman kanta wadda kadiyatu jadalin ce da hayyar da ba a gama ta ba a duniyar ilimi shin ya halasta mutum ya karantar da alƙur'ani ko sunna ko fiqh a bashi kuɗi ya ci ko bai halasta ba magana ce da malamai suka ke yi kala daban-daban kuma tun daman can an samu malaman da suke karɓa an samu kuma wanda ba sa karɓa wanda ba sa karɓan kullum suna ganin masu karɓan nan sun karkace daga tafarki mai kyau wanda kuma suke karɓa su kuma suna ba kansu uzuri kamar malamin su Bukhari wannan Abu Nu'aym al-Fadl ibn Dukay rahimahullah wanda ya rubuta shekara 219 ya zo a cikin tarihi cewa yana karɓan kuɗi ya karantar da hadisi ya aka tambaye shi Allah zaka malamin ya saka ta yace to ya kuke so ne iyalai ne da ni ƴaƴa wajen 13 mata na biyu ba na aikin kuma sai karantawa kuɗi ba za a shi kuɗi ba to da suka matsa mai shine sai ya karkasa kowa idan ya zo sai ya maka interview ya ji iya samun ka to daga iya samun ka zai yanka maka abin da zaka biya idan kai mai karamin samu ne sai yanka maka karamin kuɗi idan kai babban samu ne sai yanka maka babban kuɗi to har bayan ya mutu wani ya ce yayi mafarki ya gan shi sai ya ce mishi ya aka yi da kai a lahira akan batun an san kuɗi din nan na karantawa ya ce eh an bincike ne sai aka taran ni mabukaci ne sai aka bani uzuri yana cikin tarihi kitabun Tahdhibul Kamal na al-Imam al-Mizzi da cikin kitabun Siru A'lam al-Nubala ta al-Imam az-Zahabi rahmatullahi ala al-jami' so an samu kuma wanda kwata kwata suke ganin haka aibi ne saboda wasu nasoshi da suka dogara da su to idan ka shiga cikin wannan cewa kana mutane fassarar mafarki amma kuma ka takura a rayuwarka to kana iya karba dan wannan uzurin amma ya zama aslan kawai ka mai da shi sana'a haka ruqya mai da ruqya sana'a yana da irin wannan matsalar da ba idan mutane kawai sun zama ƴan ruqya sana'a duk da yake shi ma muhallin sabani ne amma idan da muka zo matsala insha Allah za mu mata gwagwadon abinda Allah ya kuwace mana na malaman da suka yi magana za mu faɗa abinda malamai suka kwana almuhim dai shi ne ba sana'a ce ta neman duniya sannan kar ka fassara farki hatta ta'lama liman hiya kamar yadda ka san mutum da ya zuwa gurin likita ya zai ba da labarin ciwon wani third party sannan likitan ya rubuta prescription dole sai patient din ya zo da kansa ko to haka ba a fassara ma third party mafarkin wani Allah ya malam wallahi dama dai akwai wata mata na ne da ta mafarki shine take cewa kaza kaza shine sai bari bincike ka haka mutum zai kira ka a waya ko kuma yace ai shi ma limami ne akwai wasu mata da yake musu karatun bulugul maram shine wata take kishiyar matar kanin mijin ta ce a tambayan mata sai aka tambaye shi kuma bai sani ba shi kuma sai kuma ka tambaye ka ba ka yi ba to irin wannan ba a fassara in har ya zama dole sai an fasara sai a bata lamba waya kata kira ka kuma su zo da mijin su ta maka bayani amma wani dai ba a bada labarin mafarkin wani wani ya fasara ya sabawa ka'ida irin wannan ba a yi sam sai saboda a samu matsaloli da dama kamar yadda ka san dai na ciwo din zai yiwa kai ka je wani ne yake da rashin lafiya sai ka je kana bayani a likita ko famasi ko maka buta ka sannan akwai bawadi amma da ake amfani da su wajen fassarar mafarki wanda a cikin sa akwai na farko ana amfani da dilalatul qur'an qur'ani ya cike da amsal da dalail wanda a jumlace suke nuni zuwa ga abin da zai zama abin lura zamu duba shi daga ibnul qayyim wannan duka shimfida ce miki misali faran Allah wa atasimu bi hablillahi jami'an wannan hablullah idiya Allah ana fassara shi an ganshi an farki da sunan addini kamar da manzo Allah ya ce ya ganshi ya rike wata igiya ko ya rike ya diba ya diba sai na bakar ya zo shi ma ya diba diban shi akwai rauni Umar ya zo ya diba da sauransu wannan dilala ne da lafazin hablu da Qur'ani ya amfani shi haka ana amfani da dilala ta sunna dilala ta ainihin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar lafazin alqawari a sunna yana zuwa da ma'anan mata ne kuma da annabi yake cewa wannan bawa na shi rifqan bil qawarir ya ambasha sai da kai mutum ya ga qawarir ya ga kayan qarat a cikin mafarki ana iya fassara shi da cewa mata ne take shi idan ya ga misali kan mutum ne mafarki ya ga kayan qarat sun kewaye shi ko ina kayan qarat su alama akan cewa zai haifi yaya mata ne da yawa sai ya zama haka ko kuma ya zama ya zama misali yana rike da abubuwa kayan qarat amma kamar buhun ya fashe sun zubi to zai dinga ya fanya ya mata suna mutuwa ne zai iya zama fassara tana iya zama haka in sadaka ta bukuya to irin wannan ana amfani da wannan dalail din wajen fassara mafarkaiya da haka irin wannan abu zamu ji misalai kala daban-daban a insha sannan ana amfani da dilalatul amsal as-sa'il abin da ake samu na cikin karin maganganu da al'adun mutane wanda suka gama gari akwai karin magana da ake wanda suka shafi rayuwa ko tsarin zamantakewar mutane ko yadda mutane suke kallon rayuwa misali farin wata ya ake ce mishi shakallo shakallo ko to ganin farin wata cikin mafarki na iya zama ishara akan mutum zai wani abu da kowa sai ya kalle shi to da ka sai an lura to mutumin wani iri dan abin da za ka yi kowa ya gani na iya zama abin alheri ko abin banza to da kanan sai an kalli mutumin da ya mafarkin wani iri idan mutumin kirki ne sai zai wani abin kirkin da kowa zai gani ko ya ji labari idan ko mutumin banza ne zai wani abin banzan da kowa zai ji labari da ka sai kuma sai ka daukan wata gaba a cikin mafarkin ta fassara menene ta yi ya ga farin wata shi kuma gashi cikin jini to ta yi zai kitan kai ko mun gani zai iya ganin farin wata shi kuma ana mishi buɗa sai ya zama aure ne sannan ana amfani da dilala kuma ta ainihin al-asma'u wal ma'ani shine arish in ka ga wani mutum mai wani irin suna a cikin mafarki misali ake sunan shi Sabiq ko Rashid ko sunan ta Na'imatu ko sunan shi Falahu to zai zama irin fassarar waɗannan kalmomin shine abin da zai faru gare ka ka gamu da wani abu kake ce mishi sunan ya sunan ka kake suna na kaza to irin wannan sunan nashi za a iya daukar sunan a fassara dilalan mafarki kamar yadda kuma ake amfani da abin da ake cewa addid wal qalb aka ba da zaran kai mafarki ka gama kara sai a ce mutuwa bace ta yi rayuwa ba da zaran kai mafarki ka ga kudi sai ka ce arziki ba ta yi talauci ne da kai za sai an kalli wasu abubuwa haka akan yi amfani da mutumin da yake yawan yin mafarki ya gan shi yana bacci to zai shiga cikin aminci saboda bacci wani yanayi ne na aminci idu ya gashi kuma nu'asu amanatan mutumin da yake yawan mafarki yana ganin shi cikin alula zai ganin shi yana cikin alula to alama ne akan Allah zai gafarta mai zunuban shi ba alulan bace za a fassara a za a fassara abin da take bayuwa a zuwa gare shi mutumin da yake mafarki yana gane shi a cikin mutane shine a baya duk su suna gaba alamar zai yi tsawon rai misali to duk akwai irin waɗannan abubuwan da ake kalla wajen fassarawa yana bukatan hangen nesa yana bukatan fitila yana bukatan karanta ainihin usul da malamai suka fada da abun da suka fassara tun daga kan zamanin salaf shi za mu zo mu dinga talai daga salaf salaf tun zamanin annabi sahabbai da makamantan su Allah ya haka dariya mafarkin mutu ya gana yin dariya ba kawai shi kare yana kuma yana cikin farin ciki ba ta yi hauka take nufi ta yi mutuwa ta yi wani tashin hankali ne da aka ji sai an kalli wasu yanayi akwai rubuce-rubuce da malamai suke kala daban-daban akan mafarki da fassara zama na ishara zuwa ga wasu daga cikinsu waɗanda hannuna ya kai kansu a maktaba mu dinnan akwai kamar wannan gashi a fathul allam bi ta'wilir ru'a wal ahlam wani malami mai suna Fuad bin Siraj Abdul Ghaffar wannan an buga shi a ƙasar Riyad a ƙasar Riyad suka buga shi wannan malamin ya yi ƙoƙari ƙwarai da gaske wajen tattara bayanai kala daban-daban waɗanda za su taimaka ma ɗalibi ne neman ya fahimci abu ina matsala ta sa gaba sannan akwai matsala game da bayani akan hukuncin hujja da mafarki a cikin fiqhu da usulul fiqhi da addini da aqida da sauransu gashi wani malami ne professor ne a Azhar yace mada hujjiyatir ru'ya inda al-usuliyyin al-ustad al-doktor Ali Juma'a ustad usulul fiqhi bi jami'at al-Azhar gashi na malam Ali Juma'a wanda ya tattauna ya tabbatar da cewa lalle mafarki kawai baya zama hujja a fiqhu bai zama hujja ko a aqida sai dai zama wani abun ƙara armashi wani abun istiqnas haka malam Ali Juma'a ya tabbatar a wannan gura shi sannan akwai matsala game da mafarkin ganin Allah me hukuncin sa yaya yake da abun da ke da alaka da wannan na ru'yatullahi ta'ala fil manam tasnif abi talha umar ibn ibrahim malam mashhur hasan ali salman shi mushi ta'liki akai gashi shi kuma duka ba da ai ne kanana waɗanda ba su shafi 160 ko da 50 ba zaka iya zama kwana ɗaya zuwa sai kai ka make shi ka karanta shi akwai wani malami da wani littafi mutumin kasar maghrib ne shine al-imamu al-qafi ban ga asalin na larabcin ba amma ga fassarar shi interpretation of dreams fassarar shi ne turanci na ibn rashid al-bakri al-qafi malami ne wanda yana da tarjuma a cikin littafin الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب لا ابن فرحون المالك وتم كتب مغرب ليالون أندلس يرى كان كرمنا بقي زوار فقط قصين شكرا قدا شكرا الرسول لا أكيد أن الإمام الذهب ما نامن كان وانا نسأل جسورا لهم ما يكي كل سؤالنا أقيد الثالث من مستمن دا مالا حمود ابن عبد الله التويدي البروفيسور نيجي mai suna kitabun ru'ya wannan tafi yana da matukar kima kwarai a tantance abubuwa a ilimance wanda kuma ba su saba wa aqida da manhajin ahlus sunna ba haka akwai wani professor wanda shine sunan shi Abdullahi ibn Muhammad ibn Tayyar wanda wannan na so gaskiya na fitowa da mutane shi su same shi don su karanta shi dan karamin juzu ne insha Allah zan sake neman shi yana nan a nan sunna in ban gan shi ba kuma da karatun da yake da wuyar gani a Iran mun ga shi insha Allah zan nemo ko da cikin internet ne ba za a rasa safka fi wasi ai printing sai mutane su samu su karanta duk summary akan waɗannan masalai zaka same shi sosai a ciki yana da amfani kwarai Abdullahi ibn Muhammad al-Tayyar professor ne na aqida sannan akwai wani malami da ya rayu a karni na 5 shine al-Imam Abu Tahir Ibrahim ibn Yahya ibn Ghannam al-Hanbali shi kuma yace ta'biru ru'ya fassarar mafarki ya kawo shi wannan ainihin wato siga shi ma littafi ne kankani haka to baya ga waɗannan abinda muke so ƴan uwa su fahimta na farko shine mutane tun farko su guje ma kokarin ijimadi akan duk mafarkin da suke suna so su tunce fassarar shi ko ka san cewa yanzu kamar yadda ambata har akan internet da groups na WhatsApp da Facebook akwai tashoshi ko dandamali ma'ana blog da wasu 'yan damfara suke budewa waɗanda suke fassara mafarki musamman kuma mata da sauran masu neman cin banza Allah suke su samu wani yanayi da za su ga wani mafarki suna so a fassara musu sai ka je ka bude ka yi rijista wani ya baka account number ka je Apple bank ko wani ne ka je ka biya da kame transfer ya ji alat to sannan sai zai maka duk ƙare da zai maka na farko mu gane ba kowanne mafarki ne ake bukatar sai an fasa shi kai kokari ma ka fahimci abin da yake faruwa a waƙi ka san fassarar waƙinka kamar kuma kan mafarki ka san fassarar qur'ani tukunna fassarar sunna ka san fassarar abin da ke faruwa ne da kullu da sauransu ka fahimci rayuwa wannan kuma ka muhimmanci sai da damuwa akan sai an fassara maka mafarki sannan mafarkan da za a fassara din to kuma ka ji da wajib na fassarar su farko tukunna ba kowa ne za ka ce ma ya fassara maka ba kowa za ka bai wa labari ba kowa ne kuma ake zuwa a fassara mishi ba ya kai fassara sannan baya ga haka idan an fassara din ba to za a yi tafa'uli ba dole fassara ta zama daidai keke da keke ba za mu zo mu ji daga maganganun da malamai za su faɗa a cikin littattafan su zan mana amfani da akalla littafi guda uku littafi na farko shine gashi littafin musannaf na ibn abi shayba na malam imam abubakr abdullahi ibn muhammad ibn abi shayba al-abasi al-kufi wanda ya rasu jari shekara 235 wannan babban malami ne daga cikin manya-manyan malamai arkanus sunna malamin su bukhari ne da su abu dawud da makamantan su babban malami ibn abi shayba wannan littafi mujalladi 22 ne irin wannan bugun na mu'assasatu ulumul qur'an wanda suka buga shi a shekarar hijira ta 1728 kuma shekara 11 ta nan ko shekara 2006 shekara kuma 12 suka buga shi wannan tahqiqin wani abin da ne wani gurbi na malamai masu bincike suka mishi wannan tahqiq akwai buge-buge da ake mishi kala da wani wannan jami'i yana daga cikin kafan da Imam Bukhari suka tace hadisan su da shi dan Bukhari ya karanci wannan littafi gaba ɗaya shi a hannun mai littafin shi Ibn Abi Shayba da babban malami ne daga cikin manyan malaman ƙasar Kufa malamin sunan akwai maganganun dama da malamai suka yi akan shi ko wani abu wanda ba ni ne mahallin su ba amma malami ne thiqatun min thiqat wa imamun min a'immatil islam shine ake cewa Abubakar Ibn Abi Shayba akwai ɗayan kuma Abdurrazzaq As-Sanani wanda shi ma malami ne mai tafi din wannan al-musannaf abin da yake yi a cikin littafin yakan kawo hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma asar na sahabbai da tabi'ai duk ina so zan karanta mana insha Allah gashi a wannan juz'i na 10 mujalladi na 16 inda yake kitabul ruqya littafin bayani akan mafarkai gashi ne yake bismillahir rahmanir rahim wa bihi at-tawfiq kitabul ruqya ya magana akan hadisai da suka zo akan ita kanta ma'anan mafarki din ya kawo sarrafin da mun ambace su da cewa mafarki juz'i ne daya daga cikin juz'i 40 a wata riwayar 60 na annabta wanda yake nuni zuwa ga cewa ita annabta duka 100 bisa 100 ko kace 60 bisa 60 ko 70 bisa 70 gaskiya ce amma mafarki to shi 1 bisa wannan 70 din ko 1 bisa wannan 60 din shine mafarki ke zama gaskiya da gwargwadon waɗancan ƙa'idojin cewa mumini ne yayi a bisa yanayi mai kyau da makamantansu ya kawo hadisai marfu'ai ya kawo asar daga sahabbai da tabi'ai ya kawo kuma asar daga wasu malamai sannan ya ƙara kullaba da yake cewa babu ma qalu fi man ra'a annabiyya sallallahu alaihi wasallam mas'alar da bamu yi ta aro da yake zuwa gare ta ba ita ce mas'alar ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama a mafarki ya kawo riwaya wadda bayan shi din kanshi al-Imam Ahmad da al-Imam Tabarani sun fitar da ita akwai kuma riwaya wadda al-Imam ainihin Ahmad da Ibn Majah da Tirmidhi da Ibn Majah duka sun fitar da ita cewa wanda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin mafarki to daga cikin shi ya gani shi manzon Allah shi dan baya iya shiga cikin surar wannan riwaya daga sahabi Abu Hurairah radiyallahu anhu akwai kuma daga Abu Malik al-Ashja'i Allah ya kara masa yadda haka akwai wata riwaya daga ainihin wato Salman al-Farisi daga Ibn Abbas duka ga sunan dai riwayoyi kala daban-daban daga Jabir dan Abdullah daga Anas dan Malik daga Abu Sa'id al-Khudri riwaya ce take mashhuriya mustafida daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqan فإن الشيطان لا يتمثل بي كو فإن الشيطان لا يتمثل في صورة جيدة مقبولة وانا أزامن الشيء sai mutane suka dauka musamman a zamanin na baya a zamanin da suka zo daga baya dinnan za mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu dawo kan wannan littafi na musannan ibn abi shayba tunda an samu matsala subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ya akai ne malam ni ba ni da ba ba mai ne a da lokacin ku